والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. bangin suwata addinin musulunci a yau muna 11 ga watan Muharram shekara ta 1445 muna 26 a watan 9 shekara ta 2023. Allah ya kaddara muna haduwa a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin Gumel a ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Yau za mu tashi karatu a lambar hadisi ta 1108. Babin da yake cewa babu taslimi ala majlisin fihi al-muslimu wal-mushriku. Babin da zai bayani akan yin sallama a majalisin da yake akwai musulmi akwai mushrikai. In ka zo wucewa majalisar da ake zama ta kunshi musulmai, ta kunshi arna, ko ofis ɗinku akwai musulmi akwai arna, in ka shiga ofis ɗin ya za a yi. Wasu suka ce ko a yanzu ya zamanto akwai ahlus sunna akwai ƴan bid'a, ya zamanto akwai mutanen ƙwarai akwai ashararai, ya zamanto akwai adalai akwai fajirai, ya za ka yi sallama a gurin? Ana sallama ko ba a sallama a irin wannan guri din? Imam al-Bukhari ya haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwatu bin az-Zubair anna Usamata bin Zaid akhbarahu. Usamatu dan Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, ya bada labari أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار لعل يهوى نجاكي عليه إكاف على قطيفة فدكية لعل صلى الله عليه وسلم يهوى جاكي لإن شقد بنسن يد ظن فسرات أهو سنشبا شمفتر أكن جاكي وتشمفتر سيد أكي دواني يادي كواني ينشي نتفاتي نفدك fadak da tana cikin jaziratul arabiya, amma kusancin daga karni na uku garin ya fita a tarihi, babu shi yanzu a tarihin duniya, amma asalin gari ne da aka yi fadak a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda har manzon Allah ya goyi ya samu gona a gurin wanda kusan hinin rikicin ƴan Shi'a gonan na Fatima da take fadak. To wannan tufafin na wannan fadak din ne. وأردف أسامة بن زيد وراءه ده هو النجاكين سيقوم يدور أسامة بن زيد أبايا والنجاكين ينا ريغا تكيم متانا دا من الله صلى الله عليه وسلم يتا أمس بويو أكان أبي هوا كو أكان دوكي كو أكان راقومي كو أكان جاكي أسامة بن زيد ينا تكيم وان دي روكا. يعود سعد بن عبادة daidai lokacin da ya dauke shi yana mufin ziyara ko dubiya ta rahin lafiya ga Sa'ad ibn Ubada shugaban kabilar Aus. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da niyyar ziyartar shi. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibn Ulay ibn Ubay ibn Salul, a hanyar zuwa gidan Sa'ad ibn Ubada shi kuma ya wuce majalisar Abdullah dan Ubay dan Salul, shi kuma yana daga cikin suwa, yana daga cikin munafikai. Wazalika qabla an yuslima Abdullahi, kuma duk da hakan kafin ya musuluntar da munafircin, kafin musuluntar ne al'amarin ya faru, waƙi'a ta faru, yana asalin gundarin bu mushrikin shi. Fa idha fil majlisi, a wannan majalisar da shi Abdullahi dan Ubay ke zaune, akhlaqun kawai cakuɗin mutane ne, min al-muslimina wal-mushrikina, akwai musulmai akwai mushrikai, wa abadatil awsan da masu bakar gumaka, fa sallama alaihi, manzo Allah kawai ya musu sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da haka malamai suka ce kenan, in ka samu majalisar da akwai musulmi da sauran kowa a majalisar, ya za a yi? Aka ce kawai sallama za ka yi, irin sallama ta musulunci. wanda suke kokarin bambanta ne suka ce sallamar lafazin ya hade kowa da kowa amma a zuciyarka kai ka san musulmi kake nufata da wannan sallamar taka wallahi ta'ala ala wannan sanin babin zai hutar da mutane matsaloli da yawa wallahi wani ya ga office din su ne da su da kristoci ne a office din dan yazo office din ya zai so so fa akwai musulmi kwaya daya a ciki kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko sun ji dadi kai ka san sallamar ta musulmi ce ba ta su bace ba kuma an fara samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya fara yin hakan a aikace Allah ya samu dace ba kaifa yuktabu ila ahli alkitab babin da yake magana cewa ya za a yi rubutu zuwa ga ahli alkitab zuwa ga yahudawa ko nasarawa sai ta haddathana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib mun samu labari daga Abu al-Yaman inji Imam al-Bukhari qala akhbarana shu'aib yace shi kuma Imam Shu'aib ya bashi labari an az-Zuhri daga Imam az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba daga Ubaydullah dan Abdullah dan Utba ana Abdullah ibn Abbas akhbarahu Abdullah dan Abbas ya bashi labari ana Abu Sufyan bin Harb akhbarahu Abu Sufyan ibn Harb shi kuma shine yake bada labari. Shi kuma Abu Sufyan lokacin da waqi'at ta faru shi ma kafin ya zamanto musulmi ne. Abu Sufyan ibn Harb kamar aboki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya girmi manzon Allah da tsawon shekaru guda 10. Akwai tazar shekara 10 tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara da awa bai dabe abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kare ya fada gilli irin na zamantakewa ita ce ta hana yace tsakanin gidansu da gidanmu kawai kamar gasa ake nuna isa ake da fifiko suna da muna da yace karhe kawai annabta ta fita a gidansu yace dan suka samu annabta me zamu samu babu wani abu da zamu samu ya kai da nan suka ce kawai bai yadda ba malai suka ce kawai shi tsabar kabilanci ne da cewa ba a cikin sa ya fito ba shine yasa ba zai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to lokacin da aka manzon Allah ya tura wasika zuwa kasar Basra ko Busra Abu Sufyan ya je gurin sai aka kira shi ya bada shaida akan wasika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wannan abin ya faru tun kafin ya musulunta amma yanzu yana bada labari ne a bayan ya musulunta malamai suka ce kenan a lokacin tahammuli mutum zai iya daukan hadisi koda yana arne amma hadisin ne ba za a karba ba sai idan ya musulunta kamar yadda yaro zai iya daukan hadisi yana karami amma ba za a karbi hadisin nasa ba sai idan ya kai sunnul tamayyuz ko sunnul bulugh in ya kai shekarun da zai iya tantancewa fari da baki ko shekarun balaga sai a karba hadisin a gurin shi so shi Abu Sufyan ko lokacin da manzon Allah ke da a wani lokacin idan garin Makka ta mai zafi yana shiga gidan manzon Allah yana shiga gidan Abu Sufyan ibn Harb sai da mato masa mafaka wannan yasa da aka bu aka yi sulhun Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho zai fatahu Makka Abu Sufyan ibn Harb ya fita wajen garin Makka sai musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka kuma saboda kafafa da yake da akwai da isa da kuma manzon Allah ya saka mai irin abin da yake masa tun kafin ya musulunta manzon Allah ya ce duk wanda ya shiga gidansa kar a taba shi duk wanda ya shiga zo masallaci bi alfarma kar a taba shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma kar a taba shi saboda me dama can gidansa mafaka ce tun kafin musulunta kuma za ta zama to mafaka a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fatahu Makka to manzo Allah ya rubuta masa takarda zuwa ga Hirakil ino da tura suke kiransa Hakilis ana Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu arsala ilayhi Hirakil malikur rum Hirakil sarkin rum ya tura yace a zo masa da Abu Sufyan kuma da abi kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace a kawo wasiƙar manzon Allah tsira da amince su tabbata a gare shi alladhi arsala bihi ma'a dihiyatil kalbi wasiqar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ta tare da dihiyatil kalbi ila azimi Busra zuwa ga babban malami kwai babban sarki na yankin kasar Busra ita a wancan lokaci zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kokarin yada addinin musulunci daular duniya gaba daya masu karfi guda biyu ce ko daular farisawa ko daular rumawa ko dai kasar farisa ita ce take muku mallaka ko kasar italy rum ita ce take muku mulkin mallaka to mulkin kasar farisa rum yazo har cikin kasar basra har iraki ta yanzu suna da mulki a wannan gurin to ɗaya daga cikin sarakunan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura masa takarda shi kuma ya dauki takardar ya meka ta zuwa ga shugaban su ini haklif ya kai masa wasiƙa to Abu Sufyan ya je da niyyar kasuwanci sai ya ce a kira masa shi ga kuma wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya masa tambayoyi akan wasiƙar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa dafa'ahu ila hirqil fa qara'ahu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan wasiƙa dihiyatul kalbi zuwa ga shi shugaban Busra to yana zuwa sai ya meka wasiƙar zuwa ga shi Hakilis din dihiyatul kalbi yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko farko malamai suka ce kuma min ahsanis sahabati wajhan yana daga cikin wanda suka fi kowa kyawun fuska a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suna ganin cewa saboda kyawun shi ma ko fitowa yayi wani lokacin mutane sukan bar sana'a kawai su tsaya suna kallon ikon Allah har abin ranar juma'a wasu suna ganin ayar saboda shi aka saukar idan nodi ya lissa lati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa ita nake bukata ba wallahu alam sai daga cikin ayoyi dai kamar tana maganar akan wargi da waye kawai aka ce kallon shi dihiyatul kalbi saboda kyawun shi an kirga zuwa ɗai in dai mala'ika jibril zai zo a siffan rumutun to ya zo sau uku ko sau hudu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shigar wannan sahabi din in ya taho duka sahabbai za su dauka sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din hayatul kalbi sai ya zo ya zauna a zancen ko tambayar da za a yi ko ansar da zai bada ko sakon da zai bada sai su gane ba shi bane ba wani lokacin kuma sai sun tattauna da manzon Allah sun gama ya tafi yana barin gurin kuma su ga dihiya din yazo sai a gane cewa wannan da ya tafi ba dihiyatul kalbi din bane ba mala'ika jibril ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan mala'ika jibril ne yazo a sigar dihiyatul kalbi dan ya zaman to zai iya zuwa ya bada sako ba tare da sahabbai sun ma ankara me ake ciki akwai ba malamin suka ce dalilin da yasa shi kuma manzon Allah ke tura shi wajen aikai suka ce galibin sarakuna ba sa so a ce kowane irin mutum ake tura musu a wajen aiki wani lokacin suna son mutum mai kaifin hankali ana son mutumin da yake da kyawun ado da kyawun kama da kyawun siffa a halittar ubangiji wani lokacin to kallonsa ko bada sako ta hannunsa yana iya bada damar a karɓa idan kuka fuskanci mutum yana da girman kai yana da isa yana da izza to kar ku duba kowane irin mutum ku ce ai ma mutum ne ko a tura zai kai masa kaza ba a haka dan ake zaben sa ake daidai da mutumin da ake so a tura wa sakon in dai so ake sakon yayi fa'ida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga Hakilis da aka bashi takaddar Hakilis ya karanta takaddar fa idza fihi a wasiƙar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli ita da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan takarda ta fito daga hannun muhammad wane ne muhammad sai ce abdullahi wa rasulihi wani bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah ilahi raqil azimir rum kuma manzon Allah na rubuta ta ne zuwa ga hirqil shugaban rumawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wannan takarda din da haka malamin suka ce kenan ko arne za a rubuta wasiƙa babu laifi a rubuta bismillah a ciki idan kana da matsayi da martaba babu laifi ka rubuta matsayinka da martabarka a cikin takardar da zaka rubuta a wannan gurin ba a buƙatar tawaru'u kuma galibi ana so sunanka ya fara zuwa kafin sunan wanda zaka aika wa ne daga ni wani zuwa ga wani amma wasiƙar hawa sai dai a ce zuwa ga wani ana ake fara wasiƙar sai ya je can kare kuma sai ya sa naka a musulunci ko babban abokinka sai kuma ya sa sunansa a karhe to kai zaka sunan shi ake so ya fara zuwa a farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ana min muhammadin Abdullahi wa rasulihi ila Hiraqil azimur rum sai ce salamun ala man ittaba al huda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shiriya ma'ana duk wanda ya karbi sakon musulunci yayi imani da musulunci to kariya da kubuta ta tabbata a gare shi amma ba azu sai manzo Allah ya ce bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ina kiranka kira irin na musulunci ina kiranka kira zuwa ga musulunci aslim taslam wasiƙar shine kai ka musulunta ka zauna lafiya shine kai sakon wasiƙar aslim taslam ka musulunta ka zauna lafiya yu'tika Allahu ajraka marratayn idan ka musulunta Allah zai baka lada har kifi guda biyu yanzu kuma kwadaitar da shi ake yi banda wancan ka musulunta ka zauna lafiya sakon ya isa duk lokacin da kake so ka nuna isarka da izzarka kalma biyu ta ishe ka fa yanzu mutumin da yake ji duk duniya yana da karfin da watakil ba mai karfi a duniya daidai lokacin kamar shi tunda daidai lokacin sun ci galaba akan dalar farisawa tunda ayo a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya saukar da aya alif lam mim sai da ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu Allah madaukakin sarki ya bada labari an ci nasara akan daular rumawa amma sai a bayan galabar kuma su ma za su zo su ci galaba yana daga cikin mu'jizar manzon Allah ya bada labarin abinda zai faru kuma ya faru a nan gaba yana daga cikin mu'jizar Qur'ani ya bada labarin abinda zai faru ya faru a nan gaba a lokacin kasar Farisa ta taso ta zama sufafawa dukkan ba mai karfin ta kuma ta ci kasar Farisa din da Rum a Italy da yaki ko dalar Rumawa kuma sai aka ce za su ci galaba so daidai lokacin da suka ci galabar kuma a daidai lokacin manzon Allah ke rubuta masa wannan wasiƙar kuma yana ga masa wasiƙar ka musulunta ka zauna lafiya idan ka canja wasiƙar ke da in bai musulunta ba zama lafiya in bai musulunta ba kwanciyar hankali to iya gwajin karfi yana cikin wannan kalmomin guda biyu aslim taslam sai kuma a kwadaitar da shi yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka lada kifi biyu kifi na farko a matsayinka na Kirista ka imani da kristanci har kai sarauta a cikin kristanci ka jagoranci mutananka akan addinin kristanci Allah ba zai tozarta ladanka ba zai baka ladanka kifi na biyan zaka musulunta kuma za mu barka akan mulkinka da sarautarka Allah zai baka lada kana matsayin musulmi kuma jagora a cikin musulmi manzo Allah baya cire shugaba matsaro ya karɓi musulunci sai a bar ya ci gaba da shugabantar mutanansa kuma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda uku da Allah madaukakin sarki ke ba su lada sau biyu daga cikin wanda Allah ke ba su lada sau biyu shine akwai ba yahude ko ba nasari yana tsakiyar kristanci sai ji zakon musulunci sai musulunta to duk ayyukan sa na kristanci suna nan za a bashi ladan kristanci kuma za a bashi ladan musulunci shi kristancin koda gurbatacce ne a yanzu shi nasa za a karba a matsayin gyararre sai a bashi ladan kristanci a bahi ladan musulunci to sarkinsa kuma hima kirista ne sai ya ce masa yu'tika Allahu ajraka marratayn dan haka za a bahi ladan sa na kristanci a bahi ladan sa na musulunci mutum na biyu da za a bahi lada sau biyu shine mutumin da yake da ubangida a matsayinsa na bawa ya tsare haƙoƙin Allah madaukakin sarki kai da kafa kuma ya tsare haƙoƙin ubangidansa kai da kafa duk abin da ubangidansa ke da bukata yayi masa ya dora masa yana saukewa kuma da shi ake salloli da shi ake azumi da shi ake karatun Qur'ani da shi ake faɗika tani cikin ayyukan musulunci yana da ƙarin wahala da takura akan ku saboda haka sai a bashi lada sau biyu ladan aikin da yake ma ubangiji da ladan aikin da yake ma ubangidansa mutum na biyu da ake bashi lada sau biyu shine kima wanda yake da kuyanga ko yake da yarinya ko ya reni mareniya ya rike ta ta taso a hannunsa ya mata tarbiya irin ta musulunci ya hore ta horo irin na musulunci idan ta girma ta kai aure idan bai wace a can ya enta ta in budurwa ce ya kyautata tarbiyar ta ya aure ta to shi ma Allah madaukakin sarki yana bashi lada sau biyu waɗannan su ne mutane uku da ake basu lada sau biyu Allah madaukakin sarki ya sa mu ci karo da ɗaya biyu ne sun wuce mu ko duka uku mala
mala za ka cika hukum ai hukum ba za ta cika ba dan baka taba kristanci ba ko ka taba ko baran da za ka koma kristanci duran da ka koma kai ridati kaga ke dan ba za ka ci na farko ba nabi ma ba za ka ci ba tunda baka taba bauta ba kuma baka fata a ce yanzu an yi yaki an tika da yaki an kama ka an kai ka wani garin a matsayin bawa ba za ka taɓa fatan wannan ba na ukun ne wata kil ka iya faduwa ciki ko na mai fa yana sai ko dai ka sai ku yanga idan an sami yaki na musulunci ko ka redeta ka tarbiyantar da ita ta girma a gidanka ka yanta ta ka aure ta ko kuma inda wata mareniya babanta ya mutu a unguwar ta ka dauko ka dare ta gidanka ka wada ta cikin iyalinka ka ge musu dinkin sallah tare ka ge ba su abinci tare ka ge musu hidima tare in ta kai aure kuma ka zama alwalinta ka yi mata kayan daki kuma ka yi mata akwato kuma ka aure ta za ka samu lada kifi biyu wannan zai iya yiwa a yanzu za a yi na yi rigiwa ko? Eh amma da sun zauna kuma sun fahimta ya fi zama lafiya ai aure wadda aka sani ya fi akan aure wadda ba a sani ba wadda ta taso a gaban ki kika rike ta aure ta ai ya fi sauki da rahin kunya ta za ta yadda ke yaya ce ko ta yadda ma ummaci Allah ya sa mu dace sai ta yi utika Allahu ajaraka marratain ya ce fa in tawallaita idan ka juya ka ƙi musulunta ka ƙi karɓar musulunci fa inna alayka ismal arisiyina yace to ka sani duk zunubin mutanenka sai ka dauke shi yanzu in ka musulunta zaka zauna lafiya za a baka lada gida biyu in ka ce ba za ka yi musulunci ba to zaka hanar ma talakawanka karbar musulunci su galibi talakawa shugabannin su suke bibiya to an ka baude ka ki karbar musulunci kuma ba za su karba ba ko dan tsoranka ko dan tunanin kafi su hankali ko dan da da alkhairi da ka karba suka ki sai ta to duk zunubin wanda yake musulunta a dalilinka za a dora mai zunubin sa kuma kai ma an dora maka irin zunubin da aka dora mashi to babban bala'i shine ka zamanto jagora a bata Allah ya tsare ki in dai baka zamanto jagora a sunna ba to kada ka taba kai da ka zamanto jagora kowane irin abu da ya saba wa addinin musulunci ya saba wa sunna dan za ka dauki zunubin laifin da ka aikata kuma ka dauki zunubin mutanen da ka batar da su ba tare da ilimi ba ba tare da sun sani ba Allah ya tsare mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mashi wannan ayar qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimin sai ya ce masa ya ku ahlal kitab ko taho zuwa ga wata kalma wacce take daidaito tsakanin mu ko kalmar ita ce daidaici tsakanin mu da ku bainana wa bainakum in kun fada da mu da ku muna zama daidai a kanta ita kalmar kuna da akwai muna da akwai ita ce kalmar shiga addinin musulunci annabi da yake bambanta daga al'umma zuwa ga al'umma sawa'in bainana wa bainakum menene sharadin Allah na abu da illallah da mu da ku kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da kowa a cikin bauta wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada wani ya dauki ciwa gabanni ko malamai ko jagorori a maida su suma alloli kuma bayan Allah suna sa doka su soke doka su ce ayi su ce kar ayi in dai ta ci karo da sunan da dokar Ubangiji aka bi su to sun zamanto arbaba wala tatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah sai ta fa in tawallau idan sun juya sai ya ce fa qulu shahadu ku ga musu to ku shaida bi anna muslimuna mukan musulmai ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rubuta masa wannan ayar baya bukatar mai tafsiri yana karanta ayar shi ma zai fahimci me Allah madaukakin sarki ke nufi da wannan ayar to wannan ita ce wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ahlul kitab Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin al-Adabul Mufrad dan ya karantar da kai ya ake bude address idan za a wa ahlul kitabi wasiƙa ya ake adireshin wasiƙar a hannun dama ko a hannun hagu na a hannun dama daga sama na'am a taimi kuma wannan wasiƙar Hausa ce wasiƙar Turanci ita ce take da address ko a gefen hagu ita kawai bismillah ake yi sai kuma ka bude da wanda kai rubuto wasiƙar kabe da muka faɗa nan bismillahir rahmanir rahim min muhammadin daga muhammad sai ce abdullahi wa rasuli bawan Allah ne kuma manzon shi ne sai kuma wanda za a tura wa wasiƙar wata kila zo a layi na ɗaya ko a layi na biyu sai ta ilahi raqil azimur rum zuwa ga hakilis shugaban rumawa ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura masa wasiƙar shi kuma irin wannan yadda manzon Allah ya tura wasiƙar ita ce ta bata masa rai ina ji muqawqis ne manzon Allah ya tura masa wasiƙar da manzon Allah ya fara sa sunansa sannan sunansa ya ce wannan wani mutum ne har zai sa sunansa kafin sunana ransa sai ya baci ya kikkita wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya ce Allah ka tittira mulkin sa irin yadda ya tittira mun takaddata bai mutu ba shi bayar da Allah madaukakin sarki ya fatafata da hiye fatafata da daular sa babu abin da ya saura shi yasa to in kana mu'amala da mutanen da suka shafi addini ko da sun bata maka rai ka bu a hankali in ka tunzura su har yanzu suna da guntun fada a wajen Allah in suka wa mutane baki yana kama su in suka yi musu Allah isa tana bin su ka bi su a hankali Allah madaukakin sarki ya samu dace ko ba malamai bane ba idan ka tunzura su suka yi ma Allah isa Allah yana karba manzo Allah ya alƙawari yace duk wanda yayi zalunci ga wani wannan mutumin ya taimaka Allah ya isa to ana bude wannan Allah ya isa kofa in ta fara tafiya tun daga ƙasa sai ta je har ƙasan al'arshi za ta je ta kai kuka zuwa ga Ubangiji a bayan ta yi kirari ta yi sujada Allah madaukakin sarki ya ce an karɓi kukan yace kuma na rantse da Allah sai na rama miki koda za a ɗauki lokaci yasa a lokacin sai ka yi zalunci bayan wata ɗaya sai ya biyo baya wani bayan shekara wani bayan shekara goma wani bayan shekara talatin in Allah ya ga dama sai ya jiyo da abu kuma Allah ya jiyo ka sai ka gane ga sababin wallahi mutane suna laifin shekara talatin idan sakayyar ta zo bayan shekara talatin za su gane ashe laifi kaza da nai shine sababa mu wannan wani lokacin abin yana faruwa kawai ka ji gabanka ya faɗi ashe na taɓa yin kaza to wannan sakamakon ne Allah madaukakin sarki ya kawo maka a yanzu to kuma ba da sanawan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har manzon Allah ya wasi'a ya addu'a dole sakon ya biyo ciki sannan rubuta ayoyin alqur'ani idan zuwa ga arne ne musamman ahlul kitabi kuma da sunan musulunta babu laifi a rubuta mashi qur'ani ne ko to kam a bashi wannan shine ba a bawa arna amma wani yanki na alqur'ani da zai iya zamantowa akwai isar da sakon musulunci a ciki kuma zai iya fahimta wannan babu laifi a rubuta ta zuwa wasiƙar da za a rubuta ga arna a kwadaitar da su albarkar musulunci a nuna musu izza irin ta musulunci a ciki aslim taslam kwadaitarwa yu'tikallahu ajraka marratayn tsoratarwa fa in tawallaita fa inna ma alayka ismal arisiyina in ka juya baya duk zunubin mutanenka sai ya hau kanka Allah tsare mu da daukan nauyin mu barkana nauyin wasu yace babu idan qara ahlul kitabi assalamu alaikum babin da yake magana idan yahuda sun ce assalamu alaikum me ya kamata amsa musu mun wuce irin hadisin a baya mu karanta shi a gurguje yace haddathana muhammad ibn salamin qala akhbarana makhladun qala akhbarana ibn juraijin qala akhbarani abu zubair annahu sami'a jabiran yaqulu sallama nasu min al-yahud wa ala an-na'amil al-yahudi ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wadansu mutane jama'a cikin yahudawa sun yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce assalamu alaikum sun cire ladin qala sai manzon Allah ya ce wa alaikum har ya ji har ya fahimta kuma har ya maida daidai da abin da suka yi sai ya ce wa alaikum fa qalat aisha radhiyallahu anha wa ghadibat sai na aisha ta ce ta kuma yi fihi me ta ce na mun wuce hadisin a baya ko ansar tana can ko so dai na now ta jiro kalmomi da take nuna la'anta da tsinuwa da kaza shine Imam Bukhari da sai ce fa qalat Aisha radhiyallahu anha na Aisha sai ta ce sai ga kamar anan baya bukatar ya maimaita maka kalmomin da ta faɗa dan ya faɗe su a baya wa ghabibat kuma tayi fishi sannan tace alam tasma ma qalu baka ji manzon Allah mai suka ce ba ai manzon Allah ne ya sake mata magana bai kamata ke fadarin haka ba sai ta sake ce da manzon Allah baka ji abin da tace ba qala bala yace naji qad sami'tu faradattu alaihim naji kuma na maida musu nujabu alaihim wala yujabuna fina mu za a amsa mana su ba za a amsa musu ba amma da ita ma mun fada a wancan satin ma kishi da kauna da san mijinta ne yasa take ganin za ta iya tsagalgalewa ta tsaya wa mijinta koda mijinta bai niyyar rama fada ba Allah ya sa mu dace babu yuqarru ahlul kitabi fi tariqi ila adyaqiha babun da yake cewa masu littafi yahudawa da kristoci ana takura su ne idan haduwa ta hada ku zuwa mafi kuncin hanya ba a ba su girma da izza da nuna musu sunan Isa hadama an yi shi hadathana abu nu'aymin qala hadathana sufyanu an suhayl ana abi huraira ana nabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza laqaytumul mushrikeena fi tariq in kun hadu da mushrikai akan hanya fala tabda'uhum bis salami ku kar ku fara musu sallama wa tarruhum ila abyaqiha ku takura su zuwa mafi kuncin hanya mana kar ku ba su dama da za su nuna kafaita da isa da nuna cewa ku wasu ne ku takura su ku nuna izza ta musulunci ko da babu kokobo a cikin ajihunku Allah ya sa mu dace sai sati na gaba ko sati biyu mai zuwa insha Allah satin gaba shine muka ce babu karatu amma a gobe ma karatun mata muna da akwai shine alƙawarin da muka yi ko satin sama shine da lahadi din da litinin da talata duka babu karatu na laraba kuma shine zai dawo karatun litinin a satin sama insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika na'am.